Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalon dukkansu akan zangon FM. Baga haka kuma za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka ga dama. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Ina tare da
Ladan Ibrahim Aiwa ga kuma kanun labaran. Kwamitin harkokin soja na majalisar dattijai na nan Amurka zai yi zaman tattaunawa ta musamman a yau Alhamis domin duba matakin da gwamnatin Barack Obama ta dauka game da tuhumar da take wa kasar Rasha. A wani abin da ake gani kamar wata gwabzawa tsakanin gwamnatin Amurka mai barin gado da kuma mai jiran gado. A nan Amurka, jiya shugaba Barack Obama ya tafi majalisar dokokin kasar domin ganin ya kare tsarin kiwon lafiyar nan da ya kirkiro. Shugaban hukumar zaben kasar Gambia ya ranta a nakari domin ko ya samu labarin ana so an aiko masa da sakon barazanar da rayuwarsa.
To kanin labarin kenan yau Alhamis 5 ga watan Janairun shekara ta 2017. A cikin wannan shirin wasu 'yan Boko Haram da suka yi saranda. Muna kuma da rahoto akan yadda hau farashin kayayyakin masarufi ya tsanani. Sai kiran da ministan tsaro ya yi wa 'yan Najeriya bayan nasarar shiga dajin Sambisa da sojoji suka yi. Gwamnatin jihar Bayelsa ta ɗauki wani matakin magance rikicin makiyaya da manoma. Kamar kowace ranar Alhamis kuma za mu gabatar da filin domin iyali.
Hausare, assalamu alaikum. Kwamitin harkokin soja na majalisar dattijai na Amurka zai yi zaman tattaunawa ta musamman a yau Alhamis domin duba matakin da gwamnatin Barack Obama ta ɗauka game da tuhumar da take wa kasar Rasha na kutsen da take ta yi game da zaben shekarar 2016 da kuma kuntatawa wasu jami'an diplomasiyya. Shugaban kwamitin Sanata John McCain ya faɗa jiya Laraba cewa wannan kutsen da Rasha ta yi tamkar sokanar yaƙi ne da Amurka take yi. A lokacin da yake zantawa da manema labarai a farfajiyar majalisa, McCain ya ce duk wanda ya kokarin lalata tsarin demokradiyyar wata ƙasa to ƙasar yake kokarin rusawa. Ya ce wannan tafiyar wata alama ce ta neman yaƙi. A cikin satin da ya gabata dai ne, shugaba Obama ya mayar da martani ga ƙasar ta Rasha inda ya ɗauki matakan takunkumin horaswa daban-daban akan hukumomin leƙen asiri na Rasha waɗanda Amurka ta zarga da shiga sharar ba shanu lokacin yaƙin neman zaɓe. Haka kuma gwamnatin ta Amurka ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha har su 35.
A wani abin da ake ganin kamar wata gwabzawa ce a tsakanin gwamnatin Amurka mai barin gado da kuma mai jiran gado, jiya shugaba Barack Obama ya tafi majalisar dokokin kasar domin ganin ya kare tsarin kiwon lafiyar nan da gwamnatinsa ta kirkiro, yayin da mataimakin zababban shugaba Donald Trump Mike Pence shi ma ya ziyarci majalisar domin jaddada kudirin jam'iyyar sautar Republican na yin awon gaba da shirin na Obamacare da zaran Donald Trump din ya kama ragamin mulki cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Wannan ziyara da bangarorin biyu suka yi a majalisar ya haifar da wani abin ba sabon ba, inda shugaba mai barin gado da jami'an shugaba mai jiran gado suka bayyana suna kamun kafa wajen 'yan majalisar dokoki ƙasa a lokaci guda. Sai dai kuma 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisun biyu, dattawa da ta wakilai sun fito daga wani zama da suka yi, suna ƙarfafa matsayinsu ne cewa a shirye suke su kare duk wasu manufofin da gwamnatin shugaba Obama ta gabatar a lokacin mulkinsa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban hukumar zaben kasar Gambia ya ranta a nakare domin ko ya bar kasar bayan da ya samu sakon barazanar da ake yi wa rayuwarsa bayan ya bayyana shugaban Yaya Jami'a matsayin wanda ya fadi zaben da aka yi a cikin watan jiya kamar yadda yan uwan shugaban hukumar zaben Aliyu Mamman Ninjar suka ce yanzu haka ya gudu zuwa kasar Senegal bayan ya samu labarin cewa mahukuntan kasar ta Gambia na kulla wata makarkashiya game da shi haka kuma a wata sabuwa kamfanin dillancin labarai na Reuters ta ce babban hafsan sojan kasar ta Gambia ya jaddada goyon bayansa ga shugaba Yaya Jami'a wannan batu ya fito fili domin ko General Usman Barje ya rubuta wa shugaba Yaya Jami'a wasiƙar nuna goyon bayansa kuma ya buga wannan wasiƙar ajiya a cikin wata jaridar da ke goyon bayan gwamnatin kasar Jami'a ya koya shekaru 22 ne yana mulkin kasar ta Gambia wadda sai a farkon watan Disamba shekarar ta wuce ne aka bayyana shi a matsayin wanda ya fada zaben da aka yi da farko ya karba shan kai amma kuma daga bisani sai jami'iyarsa ta kai maganar kotu tana zargin wai an tafka magudi lokacin zaben yanzu dai a ranar 10 ga watan da ake tsarin babban kotun kasar ta yanke hukunci game da wannan batu to sai dai duk da wannan kikakan da ake yi zaben shugaba Adamu Barrow ya ce zai ci gaba da shirye-shiryen bikin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar ta Gambia a ranar 19 ga wannan watan da muke ciki yanzu haka dai majalisar dinkin duniya da sauran wasu kasashen Afirka sun buƙaci jami da ya sauka kan karagar mulki cikin ruwan sanyi
a jiya Laraba ne wata kotun soja a kasar Isra'ila ta samu wani matashin soja da laifin kashe wani bafalatsine a gabar yammacin kogin Jordan ta hanyar harbe shi har lahira duk da cewa mutumin yana fama da rauni kuma baya cikin hayyacinsa Wannan hukunci shine ƙarshen al'amura da dama masu haifar da zaman ɗarɗar da aka jima ana fuskanta a ƙasar ta Isra'ila kuma wannan hukuncin ya zama abin ba sabon ba don kuwa mawuyacin abu ne a ga sojojin Isra'ila sun soki lamirin wani mataki da sojojin su ke zai ɗauka akan duk wani bafalatsine jama'a da yawa sun yi mamakin ganin yadda aka kawo wannan sojan na Isra'ila kotu a matsayin wanda ya aikata wani aikin asha Da take bayyana hukuncin kotun, mai shari'a Kanar Maya Hela ta ce duk da yake cewa wanda aka harbe din an yi mishi zargin zama dan ta'adda ne, ba hujja bace a masa kisan gilla ganin halin da yake ciki. Wannan rudami dai ya samo asali ne tun watanni 9 da suka gabata a garin Hebron da ke gabar yammacin kogin Jordan, lokacin da Falastinawa suka tada wani boran kai harahare da suka kira Intifada. A lokacin ne wani bafalatsine ya dabawa wani soja wuka wanda a sanadin haka sojan Isra'ila suka cafke shi har ya fadi kasa a lokacin ne wani faifan bidiyo da aka dauka ya nuna yadda wannan matashin sojan na Isra'ila mai suna Elo Azaria ya dauko bindigarsa ya harbe bafalatsinen haka labarin duniya kenan kuka gama ji Wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka ya aika mana da rahoton cewa ofishin kididdiga na Najeriya ya ce a watan Disamban shekara ta 2016 aka samu mafi tsananin tashin farashin kayayyakin masarufi da wajen kashi 18 daga cikin 100 wanda shine mafi yawa cikin shekaru 11.
Tashin farashin bayan kayan abinci ya shafi kudin gidaje ruwan sha wutar lantarki da man girki Abdullahi Umar dan kasuwa ne a Abuja da ya ba da tabbacin yadda lamarin yake a kasuwar Wuse da ke tsakiyar Abuja
ka gani madara a da akwai katon din mai dauka kwara 100 muna sayar shi a 6500 amma yanzu a half din gashi naira 6800 rabin nan guda 50 a ciki wancan kuma guda 100 a ciki kai magana indomie da muna sayar ne 1600 yanzu gashi 3100
ga sharhin masanin tattalin arziki Abuja yayi Shehu Aliyu kan wannan lamari da ya ta'azzara daidai lokacin da canjin dala yake kara hauhawa a kasuwar canji
babban hatsarin da yake ciki shine hauhawar farashi fa ba zai sauka ba kuma idan hauhawar farashi bai sauka ba rayuwar mutane zai ciki ba da kaskancewa yana faduwa kasa saboda ɗan kudaden da mutane ke da shi a hannunsu ba zai ishe su sai abubuwan da za su gudanar da rayuwarsu ba saboda haka hasali za su ta tafiya suna ta mu'amala da kayayyakin da suna kallon shi ba za su iya siya ba saboda kuɗi da hauhawar farashi zai hana su siya to wannan kuma zai sa kamfanoni masu yin waɗannan abubuwa su kuma ribansu ya ta raguwa kuma kayan ya ta lalacewa a kasuwa wanda zai jawo musu faduwa wanda a karshe wannan tawayen tattalin arziki da muke cikin sa wanda wannan na ɗaya daga cikin sa tawayen zai ci gaba kenan ma'ana kafin tawayen tattalin arzikin da muke fama da shi sai rayuwa na rayuwanka rayuwan shi rayuwanta ya ƙara girma a kasuwa da dan abin da muke samu yau da kullum
shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nana ta cewa dirran Allah za a samu sauki musamman a sabuwar shekarar da muke ciki ta 2017
yau man da ake tunowa yadda ake saida shi yazo ya fadi mu albashi ma muke so a biya masu karamin ƙarfi amma sai gashi kuma an turo ƴan ta'adda sun zo suna fasa bututun ma wato idan aka ƙi in kashe mu raba shikenan ba za a bar gwamnati ba ta yi aikin ta amma mu duk abin da muka yi muna yin shi akan rukon amana kuma ana rubuta a aje yadda idan wato gwamnatin ta zo nan gaba ta duba za a ga ba a mushi amanar ƙasa ba ba mushi amanar al'umma ba
kasafin kuɗin 2017 da zai fara aiki daga watan Mayu ya ta'allaka ne kan farfado da tattalin arzikin ƙasar Salih Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria
Mun gode Sale daga can Maiduguri kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya ku da rahoton cewa rundunar sojan Najeriya shiya ta 7 da ke birnin Maiduguri ta gabatar da wasu mutane 10 ga manema labarai da ta ce an kungiyar Boko Haram ne da suka miƙa kansu
game da irin bayanan da waɗannan mutane suka yi kamar haka
abun kai yaudara dan ni da na san cewa in nazo a ture shi za ka karbe na tun da dadewa da na kawo kan
yan uwanmu da suke jeji da Allah su yi hakuri su bar daɗi din nan a dawo a ba da gwamnatin Najeriya haɗin kai a samu canjin rayuwa domin an samu canjin rayuwa da ba daɗi to kuma gwamnati ko da yaushe ta mun ga alama gwamnatocin nan duniya ma da Najeriya suna kokari akan Allah ya mai da zaman lafiya a samu canjin zaman da ake ciki
sai dai ɗaya daga cikinsu ya yi magana ne cikin harshen Turanci
my name is Joseph David Boy the real name I am using there is Das Ibrahim the legend that's the name that they have
so inda yake sunansa Joseph David amma daga baya sun sa mishi suna Ibrahim Alhaji lokacin da yake tare da yan kungiyar Boko Haram din yace ina miƙa godiya na ga Ubangiji da kuma rundunar sojan Najeriya yadda suka nuna mini da kuma yadda suke kulawa da ni yace ban yi tunanin za su kula ni yadda suke kula ni yanzu ba idan har na fita daga wancan daji yace zan yi amfani da wannan damar kuma ya kira da sauran yan uwana da suke daji yanzu hakan idan har sun fito sun miƙa kansu da kansu na tabbata ba za a kashe su ba saboda ina da tabbacin cewa ba abinda sojan Najeriya za su yi musu illa ba su kulawa Major General Loki Irabon ya kuma ci gaba da bayani game da irin nasarorin da suka samu kan yayin kungiyar Boko Haram din
have a summary of those that were arrested and rescued
yace a cikin wannan kankanin lokaci mun samu nasarar kame da kuma kubutar da mutane 1400 wanda suka hada da mata da kananan yara da matsofi General Irabo yace sun kuma samu nasarar kame wani dan Boko Haram din da aka buga hoton sa ana neman sa ruwa a jallo a garin Bajoga da ke dauke da number 156 kuma ya kuma tabbatar da kame shugaban karamar hukumar Mafa Alhaji Shachi Malawan
we have been taken to our custody because he had bought one of our terrorists along with the father
yace eh gaskiya ne mun kame shi kuma yanzu haka yana hannunmu saboda mun samu labarin cewa ya boye wani dan kungiyar Boko Haram a gidansa tare kuma da mahaifinsa yace zaka bincike ya nuna mana cewa wannan dan kungiyar Boko Haram din da ya boye a gidansa mahaifin Boko Haram din ne ya zo gurin sa inda kuma ya nemi cewa ya taimakawa dan nasa kuma mahaifin ya riga da ya san cewa dan nasa dan Boko Haram ne saboda ya san cewa chairman din yakan baiwa yan gurin hijira mafaka yace haka shi ma mataimakin shugaban karamar hukumar da muka kame babu wani abin da zamu koye mataimakin shugaban karamar hukumar ka gane Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna sannan kan hankali sojojin Najeriya suna samun nasara a yaki da yan Boko Haram shin ya jama'a za su taimakawa wannan yunkuri nasu wajen ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk fadin Najeriya tambayar kenan da ne wa ministan tsaron Najeriya Brigadier General Manir Dan Ali mai ritaya a lokacin da muka yi shirin sai bango ya tsage da shi.
Alhamdulillah a kowace rana na samu irin wannan dama nakan fada cewa kowa dan Najeriya yana da stake na maganar security na kasar nan. Waɗansu abubuwan kwashin kwashin ne ake yi sai kawai a hadarin gindimu waɗanda ba su cancanta ba. Kamar misali, yanzu kamar yadda muke faɗa, akwai wani wannan hoton yamuni da suka nuna a social media suka ce ai gashi nan ya saka kayan Fulani yayi kaza. Amma da muka bincika sai muka gano a ce dan Niger Delta ne, a lokacin a can Niger Delta aka kama shi akai wannan abu da. Amma social media kullun kamar kwanan ba sun dauko wannan media suka ce sojoji na wannan suna wancan cewa ba a yi musu kaza ko kuma ana wulakanta su, wannan ba babu gaskiya a cikin su. So ya kamata din Najeriya aka bada labari ko aka sa labari a social media su fara tantancewa cewa maganar nan gaskiya ce kamin a je a hukunci a kai a watsa jama'a. Mahiyawanci duk abubuwan da suke faɗa akwai kan gaskiya waɗansu, amma waɗansu wallahi ba gaskiya a cikinsu. Yanayi ne muka samu kanmu a cikin Najeriya waɗanda cewa mutane ne ba sa son ci gaban da ake samu ko a ta fannin tsaron ko a ta fannin arzikin ƙasa da sauransu. So duk ta hanyar da za su bi su dunkushe ko kuma su kushe wannan ci gaban za su yi. Kamar da kullum shugaban mai ke faɗa shugaban ƙasa yana faɗa cewa alkawari ne yake yi kuma alkawari yana yi tsakani da Allah, kuma an san cewa tsakani da Allah yake ba wai yana yaudarar mutane ba ne. So jama'a su gane wannan kuma su ci gaba da bada goyon bayansu da addu'o'insu, don da addu'o'insu nan shi ne muke samu muna cin nasara ga harkokinmu.
Ministan tsaron Najeriya kenan. An dai san irin matsalolin da ake ko kuma aka fuskanta tsakanin makiyaya da manoma. To gwamnatin jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya ta ɗauki matakin magance wannan matsalan, kamar yadda za ku ji a wannan hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika yayi da shugaban wani kwamiti da gwamnan jihar Bayelsa ɗin ya kafa.
Sunana Kabiru Muhammadu Shitu, Chairman Cattle Ranches na Bayelsa State, wanda zai lura da makiyaya da manoma kara a yi fada tsakani. A wannan kwamiti din da aka bani jagorance shi, aka nuna mana cewa ga fili wajen hectare 1,200 waɗanda za a sa a ba makiyaya suna kiwo cikinsa.
Shitu, kana nufin shi gwamna Siriyake Dickson shi ya ɗauko kai baka wannan mukami sannan ya ware wannan babban fili saboda makiyaya?
Kwarai, shi ya kira ya ce in zo Bayelsa. Na tafi Bayelsa ba ma san dalili da ya kira ni ba. Da aka gama ya kira Commissioner of Police da SSS Director da kowa, sai ce to wannan abun da ke faruwa baya son abun da zai kawo sabani tsakanin mutanensa da makiyaya. Saboda aka yana da wannan kwamiti ne, yana son ya nuna ma Najeriya akan cewa za a yi a zaman lafiya, za a yi a zama tare, kasan ma tare muke. Dan aka ga makiyaya su shiga wannan filin su yi kiwonsu kyauta ba wani abu.
Wani tunani ne shi gwamna Siriyake Dickson ya kafa wannan kwamiti?
Yana ganin cewa makiyayan nan shumayen Najeriya ne, suna da ƴancinsu na su yi kiwonsu ko ina a Najeriya, tun da su ma mutanensu suna nan arewa ana cudanya da juna. To ya za yi kaje kace wai su ma yan Najeriya ne, makiyaya bayan ba daga sama suka fado ba, kasan su ne, suna da kuma abun da ya kamata su yi a kasan su. Wannan wurin ya kebe ne dan su ma su amfani kasan su, kuma ya kawo tsakanin arewa da kudu ya kawo jutuwa, ya nuna ma duniya cewa zaman lafiya su suke nema.
Shi da ka karbi wannan mukami yanzu zuwa yanzu me ka fara yi a kasa? Ma'ana shin ka zauna da su makiyayan, ka je an duba wannan fili da aka ware domin su?
Mun nemi shugaban su wanda yana cikin committee shi ma Alhaji Mugode, da shi muka yawo cikin wannan filin, yana cikin murna saboda mun dubi filin za ga ma inda ya kamata a je a yi kiwo kenan.
Wannan fa ya nuna makiyaya za su iya rugawa jihar Bayelsa su je ma watakila su zauna a can su ci gaba da kiwonsu kenan?
Ya amince da haka, ya amince ma akan in suna a kebe wani wuri inda za a yi gidajensu su zauna da safe su je su yi kiwonsu su dawo.
Alhaji Kabiru Muhammad Shitu kenan. Kada kuma amince, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka hoi ba. Ku da ma tambaya ni ke da ko jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fatar an shekarar lafiya. Barkamu kuma da saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na farko a shekara ta 2017. Yau saura kwana uku ƴan matan sakandaren Chibok su cika kwanaki 1000 a hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda galibansu suke ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na kakkaba kungiyar daga jejin Sambisa. Nan gaba a shirin za mu bi diddigin rahoton da ke nuni da cewa ba a ba ƴan matan Chibok 21 da kungiyar Boko Haram ta saki damar ganawa da danginsu ba lokacin da aka kai su garin su Kirsimeti. Koma wasu ƙauyen karan farko tun da aka sace su. Za mu kuma bi diddigin batun kama waɗansu mata uku da rundunar sojin Najeriya ta yi waɗanda aka ce suna da hannu dumu-dumu a wajen tura ƙananan yara kai harin ƙunar baƙin wake. To sai ku kasance tare da shirin a wannan shekaran. A yau dai za mu yaye kallabin shirin ne bana a jihar Niger Najeriya, inda aka kama waɗansu makafi biyu suna luwaɗi da ƙananan yara.
Wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su. Bukun ba musalla latacci bane sai da muka zauna da su.
Wakilin Mustapha Nasiru Batsari yayi tattaki zuwa ofishin hukuma inda ya ci karo da yaran ya kuma hira da su. Mun kuma sa sunayen su domin kare su.
Ka sa abin da ya kawo ka?
Eh, na sani.
Mene ne ya kawo ka?
Abin da saboda magobin yana luwaɗi da mu.
Magobin yana luwaɗi da ku?
Eh.
Ku nawa ke luwaɗi da ku?
Mu biyu.
To ya yake yana luwaɗi da ku?
Idan yayi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani.
Yana ba ku kuɗi ne?
Eh. Yana ba mu kuɗi.
Nawa nawa yake ba ku?
Yana ba mu wani lokacin naira 100, wani lokacin 150, wani lokacin naira 50.
Amma ku ba ku san laifi ba ne?
Laifi ne gaskiya.
To me yasa kuke zuwa wurin shi?
Yana kira mu ne shi yasa.
Yana tilasta muku da ƙarfi ne?
A'a.
To ya kai kuke yi kuma?
Idan ya kira mu shi ke cewa zai ba mu kuɗi.
Kuma saboda kuɗi sai ku yadda?
To, mu dai haka dai ne saboda ka san yaranta.
Yanzu kana makaranta?
Eh.
Wace makaranta kake?
Gwamnan dai.
Ka gama ko aji nawa kake?
Just two.
Eh?
Eh.
Yanzu ga shi an kama wanda ya muku, kuma kuma ga shi kuna cikin wani yanayi na rashin tabbas game da lafiyarka. Kai ne aka yi asibiti ko? To ya kake ji yanzu cikin?
Gaskiya zuwa lokacin har jere ciki na yi ciwo.
Cikin ka yana ciwo? Kamar murɗawa ko ku?
Yana ciwo jiya. Ko jiya ciki na yi da ya ciwo.
Yanzu me kake so a yi mashi gobe?
Abin da hukuma suka zartar.
Ya daɗe yana yi da ku ko ku so ɗaya ne ko so biyu?
Ni dai bai daɗe sosai ba.
So nawa yayi da kai?
Ni gaskiya ban iya kirkawa ba.
Ya wuce so biyu kenan?
Eh.
Ya kai kamar wata biyar ko uku yana yi da kai?
Bai kai ba dai na ran.
Gaba ɗaya nawa ya taɓa baka gaba ɗaya ɗari-ɗari kamar so nawa ya baka?
Gaskiya to shi ma ban iya kirkawa ba.
To kai me kake yi da kuɗin ya baka?
Kai shi wa ake.
Kashewa kawai ka sai abin banza da wahi koko abinci kake?
Ina je yin wani zan sai abinci ban je sai in kashe shi.
Kai ka san abin da ya kawo?
Na sani saboda bagogo yana mana luwaɗi.
Yana muku luwaɗi? Ku kuke zuwa koko shi yake kira ku da ƙarfi?
Shi yake kira mu.
Kuma sai ku yarda?
Yana ba mu kuɗi.
Kai nawa ya taɓa ba?
Yana ba ni ɗari, yana ba ni 50.
Sau nawa ya taɓa baka 150?
Ai, ba zan iya ɗagawa ba.
Ka daɗe kana zuwa yana yin luwaɗi da kai?
Mun ɗan daɗe.
Kun kai kamar wata nawa?
Ai, ba zan iya ɗaga watan, ba mu kai da wata biyu ba.
Amma to kai baka san laifi ba ne?
Na sani.
To me yasa kake zuwa kuma?
Saboda yana ba mu kuɗi.
Saboda ba ku kuɗi? Ba a kula da kai a gidanku, ba a baka abinci da sauransu?
Muna ba ni.
Kai me kake yi da kuɗin da yake ba?
Ina da talan, ina da yawa sai in sha abinci.
To yanzu kai ya kake jin jikinka? Kana jin wani abu na mace?
A'a.
Ba ka jin ciwon komai jikinka?
Mustapha ya kuma yi hira da Alhaji Rabi Abdullahi sarkin makafin Mina dangane da wannan lamari.
An ce su biyu ne, akwai wani mai suna Sadiku.
yanzu shi Sadiku yana ina?
Sadiku yana hannun hukuma domin tuni makata da jami'an tsaron mu suka haɗu da na Lagos ya ma kama jamhuriyar Benin can sama boda ake kamo shi.
An dawo da shi nan Mina?
Yana nan Mina kuma na damƙa shi hannun hukuma.
To da aka zo da shi kun tambaye shi ya amsa laifin shi ko?
Dama da zuwa da shi muka ce me an ce wakarci ya karbi laifin shi.
Kuma me ya gaya muku ya dade yana yi koko
sosai? Ya nuna ya dade yana yi.
To me matsayinku akan wannan al'amari?
Eh to na mai tambaya wannan abu ka dade kana yace gaskiya a tunda ya makarantar boko waɗansu masu gani da sunansu taimake shi suka koya mai wannan lalatan shi kuma ya ci gaba da yi. Sannan kuma munan ya zo ne ba wai mazaunin nan ba ne. Kuma yana da ɗakunan haya biyu a nan gari guda faduka wani wuri can daban don gudanar da wannan iskanci nashi. Shi ma Idris Bagobiri muna tare da shi nan kimanin shekara biyu. Daga baya dai na ga alamomi ne ba su yi man kyau sai na ce ban son zaman shi a nan. Tun ma ba mu san ko yana yi ko bai yi ba. Haka shi ma wancan Siddiku shi ma na kore shi bayan wata tara.
Me za ka ce ma jama'a game da wannan al'amari da ya faru a fadarka?
Dama shi ɗan Adam ko kuma ce maka Bahaushe jiran yake abu ya samu na sharri ga makaho to nan ne fa zai sheke ayatai tunda ya san in ya kalle mu ba mu ramawa. Amma wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su mu kun ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su. Don haka a daina tozartan muna da ƴan uwa in sun hita bara ko masallatayye ko ana tsanarsu. Sannan Allah ba ya yi alƙawalin wuta ɗaya ba ne ga makaho, ya yi alƙawalin wuta ne ga mai laifi, saboda haka makaho kuma mutum ne kaman kowa.
Daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu ana jifa kudu maganganu marasa daɗi?
Ƙwarai akwai waɗanda ma suka bar hita bara saboda wulakancin da aka yi musu.
Yanzu idan aka tambaye ka wani irin hukunci kake so a yi ma waɗannan makahi guda biyu da ke hannun hukuma yanzu?
To in dai ni za a biyewa a yadda suka ɓata mana suna da daraja a duniya, ni ai in na gansu suna yawo da baƙin ciki zan mutu. Hukuncin da ƙasa ta tanada to shi ya kamata a yi musu kamin su cimma hukuncin Ubangiji. Ni kuma Muhammadu Rabiu Abdullahi sarkin makafin Mina a gaskiya Allah a Najeriya wurin gyara in ma ban zama na ɗaya ba to na zama na biyu a sarautan makafi. Domin mi zuwa na babu irin ci gaba da aka bayar domin da na san da wannan hukuma wadda gwamnati ta kafa ta kare haƙƙin yara maza da mata da tuni al'amari ba sai an neme ni report ba, ni zan kai report da kaina. Don haka ina kira ga wannan ma'aikata ta san aikin da na yi kuma ta kamar da suka ce sun dauke ni ma'aikaci a cikinsu don in taimake su wurin abin nan to yana kallon alkawali kansu.
Barista Maryam Haruna ita ce jami'ar da ke bin diddigin wannan batu da nufin ganin an kyautata wa kananan yaran nan an kuma tuhumi waɗanda suke cin zarafinsu.
Mun tabbatar yanzu cewa an kai shi Bagobirin yana gidan yari, police sun gama sun kai shi kotu yana gidan yari. Shi kuma wannan Siddiq din da ya gudu Lagos alhamdulillah an dawo da shi tare da haɗin hannu na sarki makafi an kawo shi yana police station yanzu. Daga waje din kuma suka gama za mu kai shi gidan yari mu tabbatar cewa an yanka mishi hukunci da ya kamata insha Allah.
Da aka kawo shi Siddiqun daga Lagos kafin a kai shi wurin ƴan sanda ko kun bincike shi ya amsa cewa yayi koko dai akwai wata jayayya?
To ai da aka kawo shi da yake ya so ya gudu ya fita daga Nigeria ma ya tsallake border yana nan cikin yana kwankwanto abin da zai ce. Amma an bar shi tukuna hankalin shi ya dan kwanta tunda shi Bagobiri ya ce tare da shi suke.
Amma yanzu kuna ganin kotu za ta yi saurin yanke musu hukunci ta yadda za a san matsayinsu koko?
A kome da ake yi dole sai an yi shi cikin ka'ida kuma cikin natsuwa. Kotu za ta yi saurin yanka hukunci haka nan ba tare da ta bi kome yanda ya kamata ba, su ma suna da haƙƙi. In ba su yi ba kaga dole kotu za ta sake su. So ba za a yi gaggawa ba a ce ku wuce gidan yari, a'a sai an tabbatar yaran nan za su zo su faɗa sun yi da su ko ba su yi da su ba. In suka faɗa wannan ya ce ya san shi tare suke yi. Gangani duk irin abin ire-iren abin da za a bi kafin a yi, amma duk ba zai ɗauki wani lokaci mai tsanani ba in Allah ya yarda.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku.
To muna fatan za a gafarce mu saboda kurewar lokaci ba za mu gabatar da kanun labarai ba ko kuma shirin mu na zai idan Allah ya kai mu. Jama'a Ali ke fatar a